السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لديهم كثابة أتيك بدا كراتم نلتاف فكه أتيك من نلتاف يسونا مختصر خليل في الفقه المالكي وعند الإمام خليل بن إساق الجندي يربوتا رحمه الله تعالى. أيوضا متقبا دقا إند مكفايا. Na'am, muna ɓangaren da yake magana dangane da al-yamin, rantsuwa, bi ma'ana hukunce-hukuncen rantsuwa a musulunci. Mun tsaya a inda malam ya ɗauko bayanai na abubuwan da idan mutum ya yi a cikin rantsuwa zai yi kafara, kuma sai ya fara bayani akan kafaran, inda yake cewa it'amu asharati masakina. Nan ne ko? To asalin bayanin, farkon bayanin za mu ɗauko ne daga baya kaɗan, mu ɗan koma layi na a zallake layi ɗaya, layi na biyu. Wa fi nazari al-mubhami aw al-mubhimi, ba kancan da ba a faɗi menene za a yi ba, wanda darasinmu na baya na riga na yi bayani a cikin ba kancan da yake a ruɗe, wal yamini ko tsagwaron rantsuwa, wal kafarati ko kafara, wal mun'aqida ala birrin, da rantsuwan da aka kulla ta bisa aikin nagarta. In fa'altu, idan na yi, ko wala fa'altu, ba zan yi ba. Aw hinsin, ko karya rantsuwa, bai la af'alanna, a cikin wallahi sai na yi. Aw illam af'al, ko idan ban yi ba. Illam yu'ajjil, idan bai sanya masa lokaci ba. Saboda duk rantsuwan da ka yi in ka sanya lokaci, to a bari sai lokacin ya yi tukuna. In ka ce ba za ka yi ba zuwa lokaci kaza, to sai a barka zuwa lokaci kaza din. Idan ba ka yi ba, ka kiyaye rantsuwa. Idan ka yi, ka saba rantsuwa. Ina fata an gane. Idan kuma ka ce wallahi ba za ka yi ba sai lokaci kaza, to sai a bari lokacin ya yi. In ka yi, ka gani ka kiyaye. In ba ka yi ba, ba ka kiyaye ba. Haka ma wajen ɓangaren bari. To yaya kafara take a cikin waɗannan abubuwa? Itamu asharati masakina, zai fi yadda miskinai ne guda goma. Saboda haka mutum ya kafara, idan ya yi rantsuwa, ya karya rantsuwa, kafara shi ne ya fi yadda miskinai guda goma. Sai dai anan ya kawo waɗansu bayanai. Bayan ya ce li kullin muddun, kowanne za a baki muddu guda. Saboda abinda ake gani, in aka baki muddu guda ɗin nan zai ishe shi. Kuma haka aka samu a cikin fassara. Amma kaga da aka ce it'amu asharati masakina, it'amu ciyarwa ne. Yana da kyau a bada abinda yake mutum ba zai wahala ba wajen sarrafa shi. Saboda haka in kai rantsuwa ka karya, to sai ka bada abinci wa mutane gwargwadon muddun nabi guda ɗaya, wanda ba za su wahala ba wajen sarrafawa. Kamar me? Kamar garin kwaki, kamar makaroni, kamar taliya, kamar biredi. Gama biredi anya haka tsagwaron biredi, wannan wanda cikinsa fanko ne. Duk wani biredi in ka je kana raba ki fa, shikenan cikinsa fanko ne. Akwai biredin da aka yi shi da ciwa-ciwa, wanda in ka matse shi za a ga shi da girma, kana matse shi sosai sai ga bai wuce cikin hannunka ba. mama ka garin kwaki za ka gaishi gashi da yawa don ka bada mutum muddu guda in dai mai kumburi ne ma idan ya ji garin kwakin nan ba zai yi cinyewa ba lokaci guda ko da yake akwai malaman da suke bayanin cewa kowane irin abinci akwai mahadinsa in ka bada abincin da mahadinsa yadda mazauna waɗannan wurare suke yi to wannan za a kira ki abinci kuma ka sauke nauyin da aka daura maka misali akwai kasashen da idan ka je ba a bada biredi haka kawai mutum ya ci biredi zalla ba zai yi ba saboda wajensu biredi zalla haka ba abinci ba ne sai sun hada maka da wani abu wani biredin ma za ka samu akwai dabino a cikinsa wani biredin akwai inabi a cikinsa kamar yadda a yanzu mukan ga biredin da yake akwai kwakwa a cikinsa to amma sai a hada maka da wani juice kamar lakasera ko a hada maka da kofin shayi to a wajensu shine abinci to in ka taki bayarwa wajen ka fara kai ma abin da za ka yi kenan ina fata an gane kamar yadda yake garin kwaki ba za ka ba da ki ba tare da karago ko shuga ba duk mahadinsa kenan to haka shi ya fi akan mutum ya dauki hatsi kawai kamar muddunnabi na ainihin dawa ko gero ko kuma makara wanda idan ya bayar akwai wahala wajen sarrafawa kaga shinkafa ma an ka ba da ita haka ba tare da mai ba domin shi ne mafi karanci ka ba da shinkafa da mai da dan gishiri dan kadan idan aka dafa shinkafa aka sa mai aka dan sanya gishiri za a ci domin kowa ya sani farkon fitowar shinkafa a kasan nan ba da miya ake ci ba da mai da gishiri ne kuma har yanzu akwai wuraren da suke ci da mai da gishiri inda yara ka sa man gyada mai kyau aka sa gishiri mutum zai ci abincinsa kuma ya dora ruwa a kai to don haka wajen ciyarwan nan abinda ake nufi kenan sai dai ana ya ce likullin wato likullin muddun kowanne za ka baki muddun nabi sai dai wani dai ba bi gairil madina ziyadatu sulhihi au nisbihi au ritlani qabdan bi udmin wani dai ba an so bi gairil madina idan ba a birnin madina ba ne ziyadatu sulhihi mutum idan ya ba da muddun nabi sai ya kara ɗaya bisa uku malamai sun yi maganganu akan karin ɗaya bisa uku ɗin nan domin asali abinda aka ce a ba da mutum muddu guda kuma babu yadda za a yi ce ka samu mutane goma idan ka samu mutane goma duk cin abincinsu ya kasance iri da yana da wahala ko da ko uba ne da ɗa za ka samu wani uban ya fice wani lokaci kuma ɗan ne ya fice to kaga mutane daban-daban suke amma sai aka kiyasta aka ce a ba su muddun nabi saboda ana kyauta zaton dukkin ka dai idan aka dafa maka muddun nabi alhamdulillah ya ishe ka idan dai koshi ne kuma daman koshi kashi biyu ne akwai koshi normal na masu hankali wanda suke son lafiya akwai kuma koshi na ainihin ƙetare iyaka wanda mafiya yawa mutane suna samun cututtuka ne a dalilin haka don duk abincin da zaka ci in dai har zaka ci ka koshi ya wuce hankali musamman ma kamar yadda yara suke ci su cika cikin su a ce taki ya kasa taki saboda tsaban ya ci abinci to akwai illa to kaga koshin da ake nufi a nan shine koshin da aka saba normal koshi wanda yake na masu hankali wanda bai ketare iyaka ba saboda haka idan ba abinnin madina ba ne a cikin littafin nan na muktasar an ce idan za a ba da kafara ta ainihin ciyarwa to akan muddun nabi a kara ɗaya bisa uku au nisfihi ko kuma rabinsa au ritlani ko a ba da ritili guda biyu wannan mudu ne na ƙasan bagadaza a wancan lokaci kubzan na ainihin biredin su irin wanda suke amfani da shi ko kuma gurasa bai udumin haɗe da ainihin mahaɗinsa shi ne miyarsa saboda haka kaga a nan ƙasan idan mutum zai bada masa to ya kamata ya haɗa da ƙarago ko yaji ko kuma miya miyan nan ba lallai sai da nama ba amma idan da nama ya fi domin duk abincin da aka kawo maka da nama da yawa, yadda za ka dura abincin da sauki akan a kawo maka abincin da babu nama, ko ba ka bane? Saboda abincin da babu nama an kawo maka, dura shi za ka yi ta yi, amma akwai nama, naman nan zai toshe maka wani bangare, saboda haka abincin da za ka ci ba za ka ci da yawa ba. To gwargwadon shirin abincin, gwargwadon yadda ake ci. To sai dai kuma wannan ƙarin nan waɗansu malamai ba sa goyon baya, abinda suka ce a ciyar daidai gwargwadon muddi kawai, amma a ce a ƙara a wurin da ba birnin Madina ba, suka ce to babu hujja mai ƙarfi a kan wannan. Kashi ba ihim kaman ainihin ƙoshin waɗannan mutane, dimana abinda ake magana shine duk abinda za su ci su ƙoshi, saboda haka in makaroni ne ka bada abinda idan an ci za a ƙoshi, idan taliya ce ka bada abinda idan an ci za a ƙoshi, idan indomi ne ka bada abinda idan an ci za a ƙoshi. To ƙwai abinci ne, ƙwai zalla, ƙwai zalla ba abinci ba ne, abin marmari ne. To ya za a yi ƙwai ya zama abinci? A hada da dankali da ɗan miya. To kaga duk wanda za ka ba shi ƙwai da dankali da miya, sai ka ba shi daidai gwargwadon ƙoshinsa. Ko kuma a hada ƙwai da me, da biredi, sannan da shayi. Ina fata an gane. Kar ka tattara tunaninka akan cewa wai sai ka ba da mutum tuwo ko sai ka ba shi shinkafa. Tunda yanzu za mu ci gaba, ba ko ina ne ake ainihin cin tuwo ba, kuma ba ko ina ne ake cin shinkafa ba. Sai dai ni abinda na lura, na ga kamar Najeriya muna ɗaya daga cikin ƙasashen da muke yawan cin shinkafa a duniya, kamar yadda yake mu ne kan gaba wajen cin tuwo, ƙwarai da gaske. Wadancan ƙasashen ma kafin ka ga tuwo za a dade, baka ga tuwo ba. Wani lokaci sukan yi tuwonsu da waɗansu abubuwan da mu kuma anan ba ma yi, yanzu kaman ayaba. Akwai a ƙasan Uganda, kaman misalin Uganda, Rwanda da su Tanzania, Kenya da suke kusa, su suna tuwon ayaba. Saboda haka ayaban su kashi uku ne. Akwai ayaban da na ci ne kawai normal haka, wanda za a ga ana sayarwa kusan ko ina, shi an fi samun availability dinsa. To sai dai sun ce kamar yadda suka saba a cikin al'adarsu, asalin ayaban ba abinci ba ne, amma yana taimakawa wajen abinci, don waɗansu restaurant idan kaje aka kawo maka, kace a kawo maka shinkafa, za su kawo maka shinkafa da miyansu yadda ka san ruwa, haka miyan, haka miyan take da man gyaɗan da suke sawa yadda ka san ruwa. Amma kuma sai su kawo maka ayaba, mahaɗin shinkafan nan kenan. In ka ci yakan ɗauki lokaci kafin ka ji yunwa, amma sai ka saba. In baka saba ba kuma cikinka ya ci maka ruɗani har zuwa lokacin da za ka saba, amma abinci ne mai kyau. To kaga mutumin da yake akwai kafara na rantsuwa a kansa, lokacin da ya karya zai iya bada irin wannan nau'i na abinci. Sannan akwai plantain, su ma suna da shi, nasu manya-manya. Sai dai sun ce plantain shi kaɗansa shi ma ba abinci ba ne, sai da mahaɗi. To kaga idan ka yi rantsuwa a irin waɗancan wurare ka karya, to idan za ka ciyar daga cikin kafaran da za ka yi, za ka iya haɗa plantain da ƙwai da wani abin nan, kamar wani abu kamar kunu-kunu ne, ni ban san sunansa ba, wanda suke haɗawa a matsayin abinci. To kuma duk wanda ka baki wannan ya san ka haɗa masa abinci zai ci zuwa wani lokaci. Sai na uku daga cikin nau'o'in abarban abin nan ayaban da na gani shine, akwai ayaban da ake yin tuwo da shi, tuwon sun nan suna kiransa da yarensu matoke. saboda haka duk wajen cin abincin da ka je kace a baka matoke to ayabace ake bare ta amma na lura kaman irin ayaban da ita ba ta nuna kaman danyar ayabace wanda ba za ka iya ci ba kuma ba za a yi ba zai yi a soya a plantain ba saboda haka wannan ne suke tara sai su bare su bare sai su sa a cikin tukunya ayaba dai da ka sani kuma a tuka kaman tuwo a ɗebo maka yadda ka san teba irin teban da wanda za ka ganta yellow hakan nan ko ya yellow to haka za ka ga wannan matoki din ita ma da miyanta sai dai kuma ba a ci da hannu sai da cokali saboda wanda bai saba ba zai iya ci da hannu ba to wannan ma da kake gani so a wajensu tuwo ne kuma abinci ne saboda haka mutum zai ci da safe ba zai sake cin abinci ba sai da rana ko kuma sai da yamma to kaga idan ka yi rantsuwa ka karya rantsuwan za ka yi kafara a irin waɗannan wurare to za ka iya ba da wannan a matsayin abinci ina fata an gani to dalilin da ya sa malamai suke cewa duk wanda zai zo ya ce banda garin kwaki banda taliya banda makaroni to ya takaita abin ya matsa abin waje guda alhali akwai duniyan da zai je hatsin ma ba zai gani ba sai taliya da makaroni da zai rinda gani kuma shi ne abincin mutanen wajen na almuhim a ba su abin da zai ishe su gwargwadon kowane mutum saboda idan ka ga mutum musamman mata wanda suka saba yin abinci suna ganin mutum za su iya gane gwargwadon abincin da zai ci ina fata an gane to sai a ba ki gwargwadon wannan ko kuma aukis wato hum ya ce ko tufatar da su da rajuli sawbun namiji ana masa tufa guda daya walil mar'ati jirqun wa kimaru amma mace ita ana yin mata riga da kuma hijabi sai dai anan ya ambaci namiji riga guda daya za a yi masa kaman jallabiya mace za a yi mata guda biyu daya za ta sa a kafa daya kuma za ta rufe kanta to malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan ba sharadi bane mace ana iya mata riga guda daya don akwai rigan da mata suke sawa wanda yake da hijabinsa da komai a hade wanda ko da fita za su yi ko kuma sallah za su yi za su iya sa wannan rigar don ya rufe ko ina a jikinsu to kaga idan kana yankin kasan da suke da irin wannan babu laifi mutum ya yi tunda dama an ce duk abin da za a yi musu ba lalle sai wanda ma zai ishe su ga sallah ko kuma fita waje ba domin saboda idan mace za ta yi sallah ana son ta rufe jikinta gaba daya yayin da za ta yi sallah to kuma kaga in tana zaman cikin gida tana walwalanta tufafin da za ta sa da bambanci amma namiji mafiya yawa musamman kasashen larabawa su sukan sa jallabiya sai dai jallabiya su sa singlet su sa gajeren wando mu kuma kaga a nan mutum jallabiya kawai kaman ya zamo wato incomplete ne bai cika ba dole mu a nan ko da kaftani za ka yi ba za ka ba da mutum kaftani babu wando ba ba za ka ba ki riga babu wando ba inda babbar riga ne ma kaga akwai yan ciki da wando sannan kuma complete ɗinsa sai ka hada da hula in ya so ya yi tafiya haka babu takalmi kaga nan ma ba zai kyau ba sai ka hala masa da takalma ko ba ka bane to shi yasa malamai suka ce kamar wajen ciyarwa haka ma wajen tufatarwa a dubi mafi yawan mutanen wajen yaya al'adan sa kayan su yake mazan su da matan su saboda haka in za ka yi wa maza to ka yi wato tufafi gare su gwargwadon yadda aka saba idan kuma za ka yi wa mata to ka yi musu abin da aka saba a wannan guri taki na biyu kenan warradi'u kal kabir fihima wanda yake shayar da shi kaman babba ne kaman babansa wato da aka zo ana lissafi waɗanda za a yi musu tufafi sai aka samu har da yaro jinjiri wanda ake shayar da shi to ai ka san yadin da zai ci da bambanci da yadin da babansa zai ci yayin da za a yi masa dinki ko ba ka bane to inda a cikin lissafi ne duk sun zama ɗaya tunda dama abinda aya ta ambata adadi it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Abinda aya ta fara kenan, ku ciyar da waɗannan miskine guda goma da mafi tsakatsakin abincin da kuke ci a wannan yanki, yayin da za ku yi kafara ranzuwa ko kuma kiswatuhum, ko tufatar da su. Saboda haka da dogo, da gajere, da yaro, da wanda yake babba, da mai jiki sosai, da wanda baya da jiki, in dai har ka samu mutane goma, to lissafin su ɗaya ne. Mai yawa wancan zai ci yadi biyar, wannan zai ci yadi uku, wannan zai ci yadi biyu. To in dai a lissafi za ka yi musu ɗinki tufafi, to shikenan a musulunci dukan sun shiga cikin lissafi. Ina fata an gane. Ba wai sai kowanne ka ba shi yadi biyar biyar ba, ko kuma kowanne ka ba shi yadi uku uku, ko kuma bakwai bakwai ba. Na'am. Aw itqraqaba, ko kuma mutum ya yanta baiwa ka zihari, kaman irin bai wanda ake yanta ta a wajen zihari. Wace irin baiwa ce ake yanta ta a wajen zihari? Allah tabaraka wa ta'ala ya fada, tahariru raqabatin mu'mina, raqaba mu'mina. Saboda haka haka ma wajen kisa, in dai mutum zai yanta baiwa, to sai ya yanta wanda take mu'mina. Wannan sifa ce, sai an kiyaye. To sai mataki na gaba, thumma sawmu thalathati ayyamin, sai azumin kwanaki uku. To amma abinda ake bukata, duk mutumin da ya rantsuwa wallahi zan yi, sai bai yi ba, wallahi ba zan yi ba, sai yayi. Kun ga ya karya kenan ko? To ɗaya daga cikin kaffarori da zai yi, ya ciyar da miskinai goma, ko ya tufatar da miskinai goma, ko kuma ya yanta baiwa. Zai yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ne. Faman lam yajid, idan bai samu daman yin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan ba, to shine zai yi azumin kwanaki uku a jere ko daban-daban. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, zalika kaffaratu aymanikum idha halaktum, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. Sannan kuma malamai sun yi bayanin cewa waɗannan abubuwan da aka jeranto su, haka ake so mutum ya yi, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta'amu asharati masakin, ya fara ammatan ciyarwa. Sai ce auki suwatu hunko, tufatar da su, au tahariru raqaba, ko kuma yanta baiwa. Don ba za ka iya wannan ba sai ka je wannan, ba za ka iya wannan ba sai ka je wannan. Sannan a ƙarshe ya ce faman lam yajid, wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da aka ambace su a baya ba, to fa siyamu thalathati ayyamin, ya yi azumin kwanaki uku. Ina fata an gane. Saboda haka akwai malaman da suke ce jerantawa dole ne, akwai kuma wanda ba sa ganin jerantawa. To mu mun riga mun saba, za ka ji wani ya ce to ina da rantsuwa ne kai, shi ne ka karya rantsuwanka, to kai azumi uku shi kenan. Kun ga ya tsallake waɗancan, saboda waɗancan ɗin sun fi wuya, sun fi wahala. To idan malaman da suka fassara cewa faman lam yajid ɗin nan, sai lalle ya lallaba za ka iya na baya ba, sannan za ka yi azumin kwanaki uku. To duk mutumin da ya rantsuwa ya karya alhali, zai iya ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na baya, bai yi ba sai azumin kwanaki uku, to kafararsa ba ta yi ba. Ƙwarai da gaske. Tunda Allah ta'ala ya ce faman lam yajid, sai wanda bai samu daman yi ba. Amma za ga mutane da dama sun yi rantsuwa sun karya, za su iya ciyarwa, in ba za ka iya tufatarwa ba za ka iya ciyarwa. Wani ma zai iya tufatarwa, yana da hali, ko mutum ɗari ne aka ce musu tufa zai musu tufa, amma kuma sai ya dawo ya azumin kwanaki uku, saboda ya fi sauki. To don haka a lura da wannan, yana da kyau wani lokaci in an zo da abu da sigan jerantawa, to a yi ƙoƙari a kiyaye jerantawa. Na'am. Wala tujzi'u mulaffaqa, sannan duk haɗe-haɗe shi ne mulaffaqa, duk abin da aka harhaɗa ki, to ba zai yiwu ba wajen kafara, ba zai yiwu ba, bai inganta ba. Wala tujzi'u, ba zai yiwu ba. Shi ne misali kaman wanne, sun yace to bari zai samu mutane guda biyar ya ciyar da su, zai samu guda biyar ya yi musu dinki ko ya samu baiwa ya enta rabinta, idan ya enta rabinta sai ya samu mutane guda biyar ya ba su abinci, ba zai yi ba, ba a yin haka. Idan zaka ciyar da miskinai goma, in zaka tufatar da su goma, in zaka enta baiwa su kutum dinta, in zaka yi azumi kwanaki uku, saboda haka ka dauka ko kuma ka zaba, ko kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zaka iya yi ka dauke shi. Sannan kuma wa mukarrarun li miskinin, da maimaitawa ga miskini guda ɗaya shi ma bai yi ba. A wajen waɗansu malamai ga masafar malikiya, duk wanda ya zo yin kafara an ce ya ciyar da miskinai goma, to sai ya samu miskinai guda biyar sai ya ciyar da su sau biyu bai yi ba. Ko ya tufatar da miskinai goma sai ya samu guda biyar sai kowa sai ya masa dinki biyu bai yi ba. Wannan waɗansu malamai fasarar da suka bayar kenan, amma al-Imamu Abu Hanifa ya ce wajen ciyarwa yawan adadin ciyarwan ake bukata, wajen tufatarwa yawan adadin tufafin ake bukata. Saboda haka mutumin da zai yi kafara ta ainihin rantsuwa da ciyarwa sai ya ja wani mutum gidansa ya je ya baki breakfast ya ci an samu daya, da azahar ma sai suka sake haduwa ya je ya ci abincin rana an samu biyu, da daddare ma sai suka je suka ci abincin dare an samu uku, in aka samu haka sau goma ya ce ya yi kafarar rantsuwa ko da ko mutum da ya yi. Tunda kaga lokaci guda ba zai iya cin abinci sau goma ba, ko zai yi, sai dai aljani ne kwarai da gaske. Amma dai yana normal ɗinsa lokaci guda ya ci abinci na mutane goma, sai dai idan abnormal ne. To don haka idan aka kakkasa lokaci-lokaci to kaga yayi. To da wannan ne waɗansu suke ganin cewa idan mutum ya tashi bada abincin sai ya lissafin abinci na mutum goma ya haɗa da cafane sai ya bada wani mai gida, suka je kafara ta yi. Ina fata an gane. To haka ma idan ka ƙinkari guna guda goma sai ka ce bawan Allah daman na yi rantsuwa, tunda na yi rantsuwa kuma na karya rantsuwa, kuma na lura kai baka da kaya ko kayanka bai wuce guda ɗaya ko biyu ba, to ni ga kaya nan na ɗinka a matsayin kafarar rantsuwa na guda goma ka ɗiba. Ya yi, saboda ya yi ba zai yi ya sa tufafi guda biyu lokaci guda ba, in ya sa ma haka to mahaukaci ne. Mahaukaci ne, amma banda lokacin da ake dawowa daga Saudiya, yadda ake dawowa daga Saudiya, duk wanda ya tafi Saudiya ya sani, kun san mutanenmu za su je su ga kaya iri daban-daban birjik, su suna ganin kamar akwai arha ne, alhali babu arha. Don idan ka kwatanta da kudin ka na Najeriya za ka samu babu wani sassauci, amma da yake can kudin da kake rike da shi kai baka saba da shi ba, shi yasa duk abin da ka gani ka sayo, duk abin da ka gani ka sayo, alhali akwai gwargwadon kayan da ake ba da dama ka shiga jirgi da shi, in kayan ka yi wuce haka sai dai ka zubar da sauran. A lokacin ne za ka ga waɗansu maza da mata har kuka suke yi, saboda ko kyauta ka bayar ma wani ba zai karɓa ba, ya zai yi. To waɗansu an je an auna ya wuce sai ce daga ka je ka sake shiri. To wani in ya ɗauki jakansa sai ya je sai ya samu kayayyakinsa na gida kamar guda biyar, wallahi riguna biyar duk sai ya jibga a jikinsa, ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan, yanzu kai mutumin da bai taɓa sa riguna guda biyu ba, idan ya sa kaftani guda biyu za ka iya ganewa. Yanzu ko wannan ne na zo na ɗauki babban riga daban, ƴar ciki daban, wando daban, ai dai inda na wuce dole a kalle ni ko baka bane. To da yake ba cika zuwa da babban riga Saudiya ba, irin waɗannan dogaye rigunan ko jallabiya irin na ustaz, dama ya sayi jallabiya kamar guda biyar ko samarin gidansa, to sai ya je duk sai ya sa su a jikinsa. zama fa aiki ne, tafiya aiki ne, amma kaga in yayi haka ya rage kaya, sauran sai yazo ya bayar sai a gwada, amma gwada sai ya ce yayi. Daman daga lokacin da aka gwada yayi za ku manna wani abu, shikenan sai su sake cikin wani keji, kai da samun wannan kuma sai a Najeriya, barai da gaske sai a Najeriya an riga an raba ka da kai da shi kenan. Don haka barka da shi, za ka je ka sake bude wani waje ka cuka wani abu, to suna aunawa suka karba shi kenan, kai kuma an barka da riguna guda biyar. Don ka zo shiga jirgi za su caccaje ka su ga abin nan yin, saboda haka su ba su saba ganin irin wannan ba, sai su yi ta dariya. Don an ce ka fece a guje ba za ka iya fecewa ba, to mutumin da ya sa wando biya, kai kuwa ka sa riga biyar, ina za ka je? Ko kuma ya sa rigunan da yake wanduna mabiya yawa za ka su lafe-lafe ne, sai ya mummurɗa su sai ya sa aljihunsa nan gefe da gefe, sai ka ce wani mahaukaci a nan kwana, ƙwarai da gaske. Don ba ka haɗu da masu tsanani ba, jami'an shiga jirgi za su iya barin ka ka shiga, domin saboda wannan karkacin da ka sa shi ma nauyi ne. Kowane mutum akwai gwargwadon nauyin da ake so na jirgi, jirgi yana ɗaukan mutane masu nauyin kaza ne, to ba sa son a wuce haka. Yanzu an kawo sikeli, in ka hau wani zai ganshi 65, wani sai ga 85, wani sai ga 100 da wani abu, ba haka bane? Yawwa, to in ka jibga kaya a jikin ka, ai dole nauyin zai karu. To kowane jirgi akwai nauyin da yake daukawa, in aka daura masa abin da yafi karfin sa, to yana iya yin hatsari, in yayi hatsari ko duk za ku mutu gaba daya. Ina fata an gane. To na kawo wannan bayani ne domin saboda mu karfafa fahimtar da Al-Imamu Abu Hanifa ya yi, cewa mutum ɗaya in ka masa ɗinki guda goma tunda ba lokaci guda zai sa ba, to wannan kafara ta rantsuwa ka riga ka wuce ta. Haka ma idan ka bada mutum ɗaya abinci na lokacai goma ko na mutane goma, to ya yi. Lallai abinda mu muke fahimta, adadin mutanen da za a ciyar da su ko ciyarwan ya zamo adadin gashi, ba wai lallai sai an samu adadin mutanen ba. Sannan tufafin ma adadinsa ya kasance goma ne cif, ba wai sai an samu yawan mutanen ba. Ina fata an gane. To shi ne abinda malai ke fada a nan, yana cewa wa mukarrarun li miskinin, a maimaita ga miskini guda ba zai yi ba, wa naqisun, kuma da abinda bai kai ba kai 20 na likulli nisfu, kamar mutane a kirin kowanne sai a bashi rabin mudunnabi, nan ma malai ce bai yi ba. To sai dai wasu malamai suna ganin idan rabin mudunnabi zai ishe shi, musamman waɗanda suka dafa abinci, sai kai abincin mutane goma, da wani ya zo shi sai ya ɗebi rabin abinda sauran suke ci, yace shi ya ishe shi, shikenan an ciyar da shi ya ci abinci. Ina fata an gane. Lissafin adadinka ya cika, saboda ba dole ne abinda wannan yake ci ya zama wannan yana ci ba. Tunda a can baya ai ya ce mana ɗinkin da za ka yi ma jinjirin yaro ɗaya yake da na babba, to kaga ma wajen abinci haka ne, ba sai an samu dole ya cika muddin nabi gaba ɗaya ba. Tunda wani ma ki ba muddin nabi ban an yi abinci sa'i zai ci. Yanzu illa za ka dafa shinkafa ka ajiye, wani yin ya zo zai ɗauki irin babban cokalin nan, cokali uku zai ɗiba ya hada da miya ya ci, wani ko in ya zo sai ya ɗibi cokali goma, to tsakanin mai uku da goma bakwai. Kuma idan ka zauna ma sha Allah za ga ya cinye wani abincin gaba ɗaya, inda za a ce masa akwai ƙari zai ce ku kawo, saboda cikinsa yana da faɗi. To in an ce ciyarwa ciyarwa kawai, illa an yi kammila, sai dai idan ya cika mutumin da aka ba shi rabi zai ce bai koshi ba, to sai ka kammala masa. Wa hal in baqiya tawilani, shin idan ya yi saura ne ko kuwa idan bai yi ba? Akwai fassara guda biyu. Waɗansu malamai suna ganin ka ba da rabi aka ce bai yi ba, sai ka zo za ka ƙara masa da rabin, sai aka samu rabin farko babu, to wannan rabin da za ka sake bayarwa ba zai yi ba, sai dai ka ba da guda. Kaga in aka tashi lissafi ka ba da ɗaya da rabi kenan, saboda rabin wancan da ka bayar bisa kuskure ne. to waɗannan kananan bayanan su ne ake kiran su fiqhu, yadda malamai suke fitar da al-furu', ilimin furu'a kenan. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.